VOA Afrique.
Sashen Hausa muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a wannan shirin namu na musamman wanda a yau Talata zai mai da hankali kacokan kan zaben shugaban kasar Amurka inda muke dauke da rahotanni daban-daban da suka shafi wannan zaben.
Irin wannan wata ba magoyi a ciki domin komi electronic ne cikin computer yake, wani bai iya vote a sunanka baka iya vote a sunan wani.
Zaɓuɓɓuka ne wanda suna taya da abubuwa wanda dai sai an buga ake abubuwa na mamaki za su wakana.
Duka a zaben da Amurka ta yi zaɓe ne wanda tatattu ne ba su tare da kulakurai ba su tare da kasamta.
Amurkawa dai tsohon demokrasi ce take ake daita sun jima kenan suna demokrasi. Amurkawa kuma ba jahille ba ne kuma sauran kasashen mu nan na Afirka.
Amurka sun riga sun ci gaba daga harkar yadda suke tafiyar da zaben su, kuma idan an yi zaɓe yana tabbatar da cewa ba za a samu wani tashin hankali kamar yadda ake samu a kasashen mu na Afirka.
Kadan kenan daga cikin abubuwan da muke tafiyar da su, to amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Gangamin yaki neman zaben shugaban Amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau Talata ya zo karshe. Miliyoyin Amurkawa ne suke kwarara zuwa rumfunan zabe a fadin kasar domin yanke shawara akan ko shugaba Donald Trump na Republican ya ci gaba da shugabancin Amurka ko kuma a yi waje da shi a baiwa abokin takararsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden damar mulkin kasar. Yayin da ake fama da cutar coronavirus da ba a sa ido sosai a Amurka, sama da mutum miliyan 97 ne suka riga suka kada kur'unsu, adadin da ya kai sama da kashi 2/3 na kur'un shekarar 2016 da mutum miliyan 139 suka kada, inda Trump ya yi wa 'yar takarar Democrat Hillary Clinton bazata ya doke ta ya nasarar shiga fadar White House. Ganin yadda aka kada kur'un wuri mai dimbin yawa, baki ɗaya adadin kur'un shekarar 2020 a cewar masu lissafi ka iya kai miliyan 150 ko kuma fiye da hakan, lamarin da ke zama tarihi a Amurka. Amma dokokin wasu jihohi akan zaben aiki ya sa sai a yau Talata dare ko kuma gaba da haka a wasu jihohin kafin samun sakamakon kur'un aiken da aka kada. Zaben shugaban kasar da yana zuwa ne bayan yaƙin neman zaɓe mai zafi da munanan kalamai daga masu takarar guda biyu, Trump da Biden, suna kokarin jan hankalin masu zaɓen da kuma kalaman da kowane ɗayan suke cewa abokin takararsa bai cancanci shugabancin kasar ba ko kuma zai iya kai kasar ya baro. A ranar ƙarshe da yake gudanar da yaƙin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin Amurka a wani wa'adin shekaru huɗu, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a wa'adinsa na biyu, za mu yi gyaran harkoki a Washington kana za mu tsare tsinkayar Amurka. Shugaban ya nanata a jiya Litinin a jihar North Carolina cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a cikin wannan annobar coronavirus, kana ya yi alƙawarin raba maganin rigakafi a cikin 'yan makonni masu zuwa. Jami'an kiwon lafiya ciki har da waɗanda suke tare da Trump sun ce akwai yiwuwar Amurkawa da dama ba za su samu maganin a farko ko kuma tsakiyar shekarar 2021 ba. Trump ya faɗa a taron gangaminsa na farko a jiya Litinin cewa idan aka zaɓi abokin karawansa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, zai mai da ƙasar kurkuku ƙarƙashin dokar hana zirga-zirga da zammar daƙile cutar. Shi ko Biden ya faɗa a jiya Litinin a Cleveland da ke jihar Ohio cewa matakin farko na yaƙi da wannan cutar shine yin waje da shugaba Donald Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cutar sankara ko kuma kansa na karuwa a kasar Kenya, musamman tsakanin mata. Mata da dama ba su da halin gyaran gashi idan cutar ta tuje musu suma a kai. Cutar kansa ita ce ta uku mafi kisa a kasar Kenya, a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Kana adadin kamuwa da cutar na karuwa daga 37,000 a shekarar 2012 zuwa 48,000 a cikin wannan lokacin. Dr. Gladwell Kiari, likitan kula da cutar sankara ne a asibitin birnin Nairobi, ta danganta karuwar cutar kansa da batun duban lafiya da kuma sake halaye.
We are smoking more, we are taking alcohol more,
Our traditional diets have changed.
Tace muna shan taba sosai, muna shan giya da yawa. Abincin mu na gargajiya sun sauya, kana mun daina cin abincin iyaye da kakanni da muka saba ci. Muna cin abinci mai maiƙo, ba ma shan ruwa sosai, kana ba ma cin kayan lambu, sai dai abinci da na'ura ke sarrafa su. Gwamnati ta fara daukar matakin wayar da jama'a da kuma bude cibiyoyin jinyar sankara da yawa a fadin kasar, amma ƴan kasar Kenya da ke rayuwa da dalar Amurka uku ba su iya biyan kuɗin jinyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da kama ƴan rajin demokaradiyya da hukumomin Hong Kong suka yi, yana mai kiran wannan aiki da amfani da ƙarfin jami'an tsaro a fili saboda biyan buƙatar ƴan siyasa. Pompeo ya yi waɗannan kalaman ne a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Litinin. Pompeo ya ce tursasawa da tsoratarwa da gwamnatin Hong Kong ke yi wa wakilan 'yan rajin kare demokaradiyya da kuma yunkurin hana faɗar albarkacin baki, shaida ne da ke tabbatar da tsoma baki da jam'iyyar kwaminisancin China ke yi, wanda ya ce hakan na rusa alƙawarin baiwa Hong Kong cikakken 'yanci. Pompeo ya yi kira ga Beijing da Hong Kong da su mutunta mutanen Hong Kong da ba su daman bayyana damuwarsu ta hanyar zaɓen jami'ansu.
Madalla, kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa a yau dokacin shirye-shiryen namu za su mai da hankali ne kan zaben shugaban kasar Amurka na wannan talata 3 ga watan Nuwamba, inda Amurkawa za su raba gardama tsakanin shugaban kasar Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Yanzu kare hankulan kasashen duniya sun karkata ne kan wannan zaben. To a nan Niger ya kasance al'ada a duk wani zaben shugaban kasar ta Amurka. Ofishin jakadancin kasar Amurka a Niger na shirya taruka daban-daban da suka shafi wannan zaben. To sai dai a wannan karon annobar coronavirus ta tilasa ofishin jakadancin kasar ta Amurka ta kaita tarukan da suka shafi wannan zaben, kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a kana kakaki a ofishin Steven Dracon ya bayyana a wata ziyara da ya kawo a ofishin muryar Amurka na birnin Yamai.
Is related to the elections and the different events that we're going to be doing. Unfortunately, because of the coronavirus pandemic that is affecting the world right now,
akwai abubuwa da dama da muka shirya game da batun zaben na kasar Amurka. To sai dai tashi sakamakon annobar coronavirus da ta haddabi kasashen duniya, ya zama wajibi a gare mu mu rage wasu abubuwan, mu yi daidai ruwa daidai tsaki. Daga cikin takaitattun abubuwan da muka shirya akwai tattaunawa da mambobin kungiyar masu koyon yaren Ingilishi a jajibirin zaben, sannan a ranar ta zabe wato ta 3 ga watan Nuwamba akwai karin kumallo da muka shirya tare da mahukuntan Nijar da jakadun kasashen duniya da ke da zama a Nijar. Da yammacin ranar kuma jakadan kasar Amurka a Nijar zai tattauna da 'yan jarida game da sakamakon zaben da kuma muhimmancinsa ga demokradiyyar Amurka. Sannan nima zan kai ziyara a wasu yankunan Nijar, da farko dai birnin Maradi, inda zan tattauna da kungiyar masu koyon yaren Ingilishi da kuma ɗalibai kan muhimmancin wannan zaben. Da zosani na je birnin da magaram na tattauna da 'yan jarida duk dai game da batun wannan zaben na kasar Amurka.
And then following that, the next day I will be in Zinder where I will also address the press that evening.
To tuni dai Amurkawa na ciki da wajen kasar sama da miliyan 90 suka riga suka kada ƙuri'unsu a wannan zaɓe. Abokin aikinmu Suleiman Mumuni Barma ya shirya mana rahoto na musamman kan yadda Amurkawa da ke da zama a Nijar suka kada ƙuri'unsu gabanin wannan zaɓe.
Sanin muhimmancin zaɓe a game da batun shugabancin al'umma da kuma yadda zaɓe yake baiwa ɗan ƙasa damar bayyana ra'ayinsa game da yadda ake tafiyar da lamuran mulki, yasa Amurkawa mazauna jamhuriyar Nijar shiga sahu domin morar wannan 'yanci da ke ba su damar zaɓen wanda suke fatan ya shugabance su a tsawon shekaru huɗu masu zuwa a tsakanin Donald Trump da Joe Biden. A nan birnin Yamai kamar sauran sassan ƙasa, Amurkawa mazauna jamhuriyar Nijar na ci gaba da kada ƙuri'a. Salamatu Galadima ta yi nata zaben a jiya Litinin 2 ga watan Nuwamba.
Akwai wani abu da ake ce ma katin zaɓe da muke cikawa da suke aiko muna, in mun cika he mu aika, su ko suna so su same su kafin ranar zaɓen. An ba mu dama mu yi zaɓe sati uku kafin ranar zaɓen. In kana Amerika ka je ka zaɓe ranar zaɓe. Tun mun muna wuri mai nisa sun ba mu dama mu yi zaɓe kahin lokaci.
Wani ba Amurka mazaunin birnin New York Isu Abubakar yayi nasa zaben tun a kwanakin baya wato lokacin da yake shirye-shiryen zuwa Niger.
Na yi vote kina kahin man zo nan gara. Na yi vote kina to da ni da wanda yi vote uku zuwa uku watan November ranar vote kin da ni da nayi vote kina tun can da shi da yi na Le Trois mu da shi duka guda.
Irin wannan zabe a haka ba zai iya kawo garrawa ba?
Irin wannan vote ba magoyi a ciki domin komi electronic ne cikin computer yake wani bai iya vote a sunan ka baka iya vote a sunan wani wannan babu wani maguyi da zai shiga shekaru da shekaru haka nan ake
haka kuma a zaben na Amurka masu zabe na da yancin bincike domin tantance makomar ƙuri'ar da suka jefa
na tabbata da zaben ga ya samu karbuwa tunda ina iya bincika in gani in zabe na ya kai aurensa akwai wata lamba da mutum yake iya kira in kai kira lamba sai a tambaye ka information bisan ka kai ma wanda zaka bara da wanda zaka ba su haka da zaka sani da sun samu zaben ka kasu wani abu da zaka rubuta kai kadai ka san ka rubuta shi
anan Isu Abubakar na gargadin talakawan kasashe masu tasowa su dauki batun zabe da muhimmanci kasancewar sa hanya mafi a'ala wajen zabar wa kai shugabanni na gari
mutumin da za ku tsaya ya zama shugaban kasar nan taku ba kudi bane za ku bi koko dan garin ku ne ko na san wani ni dai na tai nayi vote ne domin wani ce mutunan kwarai ne kai da kanka ya kamata ka zauna ka bincika wani irin mutun ne zaka je ka je hawa qur'a domin in ta lalace ba fa kai ne ba iyanka da jikokinka da zasu zo baya jarraban nan duka su kowa da kowa zai ci kenan votekin nan dan kana san kasar ka ne zaka yi ko kuma ka ce ai kai ba ka yi dukan su ba duka mutanen biyu ukun da ba su yi ba san wanda zaka zaba ba ala dole ko sai an zabi wani ciki
sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
to na ta bangare wakiliyar sashen Hausa na muryar amurka Abuja Halima Abdurruf ta tattaro muna ra'ayoyin wasu ƴan kasar tarayyar Najeriya game da wannan zabe
a gani na ji bala son kuma ya riga ya ci zaben nan ne shi ne shi kasance da kaduna yadda za ka ga cewa gwamnati tana ma aiki ba za ka kula because of the tsananin kuncin da kake ciki so that basically amma da Donald Trump definitely kamar zai dawo ne America
ɗan takara a zaben shugaban Amurka da za a yi a yau 3 ga watan Nuwamba sun yi takamba mazaben a matsayin mai muhimmanci a wannan gadamin kuma suna ƙara gaggata hakan da jawabai daban-daban ko menene ra'ayoyin ƴan Najeriya akan zaben duba da yadda kasar ke baibayar tsarin demokradiyyar Amurka ga Mansur Armaya Ugwarzo da ra'ayinsa akan zaben.
Ba gaskiya abinda zan iya faɗa Amurka sun riga sun ci gaba daga harkar yadda suke tafiyar da zaben su kuma idan an yi zabe yana tabbatar da cewa ba za a samu wani tashin hankali kamar yadda ake samu a kasashen mu na Afirka ba kuma duk wanda ya ci zabe tabbas zai amshi sakamakon zaben sannan kuma zabe ne wanda yake zai iya bada mamaki shugaban kasar da yake akai possible yana iya faduwa amma babba matsalar Amerika wajen harkar zabe shine akwai wasu group wanda ake cewa electoral college da su ne suke deciding su zabe shugaban kasa saboda yanayin policy nashi wanda zai kawo America ci gaban tattalin arzikin ta da bunƙasar ta
sai kuma Alhassan Aliyu da nasa ra'ayi
bana fata Donald Trump ya ci zabe kuma tunda kamar Najeriya tana koyi ne da arsar America na wasu abubuwan mu so idan har ya zama ga haka game da yanda muka ga kamun lude yinsa lazimin ba shugaba bane adali saboda wasu abubuwa da yawa ƴan Najeriya mazanna America da kuma yanayin wasu abubuwa da ya tsoro da su ko idan har zan zama ina fatan wanda zai ci zabe bana fatan shi Donald Trump ya sake ci zabe
an dai samu bambanci a ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya akan takara tsakanin shugaba Trump da Joe Biden
sunana Suleiman Ali Gezawa to a ga duka alamu dai wannan zabe za a yi shi kuma za a fafata amma waɗanda suke kula da nazari na yanda ake tafiyar da siyasa a duniya gabaki da suna ganin cewa duk da barazana da shi abokin takarar Trump yake mashi a Trump zai ci wannan zabe domin yana da goyon bayan mutanen America kuma yana mutanen America abin da suke so Trump yana da goyon baya daga bangarori da yawa
Muhammad demokradiya ne ake yi a America kuma daga nan mu ma muka kwaikwayo muka zo nan amma kuma ni a ra'ayina ina ganin Joe Biden zai samu nasara saboda da karan jiya na ga Obama ya fito yana kan magana kai kuma Obama duk da mulkin sa da yi America ya tafi da bukakin fata 100% kuma an yabe shi Joe Biden kuma mataimakin sa
shi ma Prince Chuks Ezemwame ya bayyana cewa kamar Allah ne ya turo shugaba Trump domin kawo sauye-sauyen ci gaba kuma yana masa fatan alkhairi
Trump is I can say the God sent First of all, you have seen what they have done. Trump is fighting for the goodness of America.
Da ƙarshe dai Ibrahim Abdul Karim ne sharhi akan lamuran siyasa yayi ƙarin bayani akan yadda yake ganin zaben zai iya wakana.
Wannan kamfani game da shi suka tura ma akan cewa kada a inda ya zama yanzu kuma mun kara samu wata dama za mu kawo da Najeriya wanda suke son su zama a shugaban da shigo shi ma ga shi abin da maga Amerika din nan rashin wannan shugabanci da shi shugaban kasa Trump ya kamata ko da yake mure ko da ba wani abu muna son ku zauna da mutumin da yake son zaman lafiya a cikin sa kuma ba abin da muka sha za shi ne zaman lafiya
yanzu dai ba a san mace tuwo ba sai ni ya ta kare kowa na zura ido tare da dakon sakamakon zaben Amerikan da yawancin kasashen duniya ke koyi da wasu tsare-tsaren nata na demokradiyya Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to su ma dai wasu ƴan kasan nishara sun tofa albarkacin bakunan su game da wannan zaben na shugaban kasar Amurka kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga yankin Tawa
A daidai lokacin da zaben shugaban kasar Amurka ke wakana a wannan talatar uku ga watan Nuwamba shekara 2020 miladiya ra'ayoyin jama'a kasashe kamar irin jamhuriyar Niger na ci gaba da bambanta game da ƴan takarar jam'iyyun siyasar na Republican da Democrat na kasar Amurka inda waɗansu ke ganin cewa ko yanzu shugaban kasar mai ci Donald Trump na kasar Amurka shine zai kan labari
sunana Ahmad Muhammad Donald Trump wanda mutane suke dibi kama bai sa abubuwan da yake ba ya sa abubuwan da yake sare kama zuwa ta bayan ka doka duka yanzu duk wanda suka zo a kasar America wanda suka yi aiki a America in ba wannan me yake suna ba cuta ba da ta zo ta coronavirus da ta shigo ai shi ya yi ba kowa aiki kasar America kuma su kakida su kasar su kuma mu yanzu mu da muke yan Afrika wannan kamar yanzu inda muna samun shugabanni wanda za su zo su ce su kasashen su kaudin suke so kuma abin da ba gaskiya bane su ce ba gaskiya bane yace ma majalisar duniya ta lahiya yace musu ku muna ba da kudi kowa yana ba da talahi amma ku ba ku nan ga aikin ku nan ga amma ni na san da Donald Trump shi zai ci wannan zabe
kuma na Muhammad Abdullahi mutane suna ganin kaman shi Donald Trump ba son shi a duniya amma a kasar shi ake son shi kenan ni a nawa ra'ayi na gani zabe wanga da za a yi na America Joe Biden bai iya jawa da Donald Trump shi zai ci nasara akan zabe na America
sai dai waɗansu suna ganin cewa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa ai bayan da za a yi Donald Trump ya kai labari
tuna na sani fa wannan zaben dai da za a yi na America Trump mutum ne wanda yake kamar yana da dan taurin kai cikin harkoki na jagorancin al'umma mu dai mun ba da rinja mu wajen Joe Biden din nan saboda kamar shi yahi dan kwanta mana saboda a cikin wannan tahiyar ta Trump an ga abubuwa wanda a cikin Amurka ba a same su ba da yawa sai a cikin wannan lokacin kaga abubuwa ne wanda suke ba su bane ba ci gaban al'umma abinda ake so a samu kwancin hankali kuma a samu yabo kamar yanda aka samu Obama ya mulke shi cikin jin dadi kowa na murna yana jin daɗi aka yi mulki na Obama aka kare to haka muke so ya kasance koda shi wannan in an zabe shi in shi Allah ya ba sa in kuma Trump in ya koma to ya kamata da ya samu ya gyara dan wannan tahiyar tashi ta farko da ya bata yi bashawa dan ba mu ji badadinta
ni ne Abubakar Idris Kado wanda aka yi sani da sunan Papa kowa duniya ya san yanzu hatan da ake wanga president na America ne yanzu a kada shi tunda ya kawo matsala da yawa da dama cikin duniya ya kawo kiyayya na sauran kasashe da suke frontier da America
sai dai da dama na cewa a jamhuriyar ta Niger zabe mace mai ciki ce ba a san abin da za ta haifa ba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausar Murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to su ma ƴan siyasar jamhuriyar Niger na bangarori daban-daban sun bayyana yadda suke kallon wannan zaben na shugaban kasar Amurka a wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram
Yayin da hankalin duniya ya karkata wajen zaben kasar Amurka, wasu jam'iyyun siyasa a jamhuriyar Niger ba da ra'ayinsu kan irin duban da suke ma zaben na kasar Amurka. Sanin kowa ne dai tsarin zabubbukan kasar Amurka sun sha bamban da yadda sauran kasashe ke shirya su musamman ma na Afirka.
Sunana Malam Abdul Jalil Abdul Fatah mamba na jam'iyyar RDR Change. To wannan zabubbuka na Amurka abu ne wanda suke da rikitarwa kuma abubuwa ne wanda akwai nazari wanda kamar maudu'ai na yakin neman zabe da suke in kuka lura yanzu kamar akwai lokaci na abun corona yaki da corona shi ma an yi ta muhawara akan shi mai zafi da kuma maudu'i na kan kamar matsayin bakaki yanzu a Amurka shi ma an yakin zabe da kanshi wanda ake ganin wannan ma kuro'i nawa bakage suna iya yin tasiri a wannan zabe.
Sunana Bahari Mammansani, ni ne magatakarda na jaha na jam'iyyar MPN Kishin Kasa. Alsa yau dai ya zamanto abin da su zaba, ya zamanto zabe ne wanda zai kawo kwanciyar hankali a nan kasa ta Amurka, kuma zai sa Amurka ta rike karhinta na dawon da aka sani. Duka a zaben da Amurka ta yi, zabe ne wanda tatattu ne, ba su tare da kurakurai, ba su tare da kasamta.
Nuna Asumanu Muhammadu, magatakarda na jam'iyyar PNDS tare da na watsa labarai. Muna fatan alheri, muna sa fatan Allah shi sa a yi wannan zaɓe lahiya, a ƙare shi lahiya. Tunda ya kamata a ce Amerika dai ta zan idanuwan duniya wajen huskar demokuraɗiyya.
Sunana Alhaji Habibu Yusufu, presidan na jaha na siyasa MPN na jamhuriya. Amurkawa dai tsohon demokrasi ce suke aiki da ita, sun jima kenan suna demokrasi. Amurkawa kuma ba jahillai ba ne kamar sauran kasashen munan na Afirka. Kashi 91 abin cikin ɗari kowa ya san menene demokradiyya, kuma kowa ya san menene zaɓe na ɗan takara na shugaban ƙasa. In za su yi zaɓen su sun san dalilin za su zaɓi wanda suke so.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
To daga nan ofishin muryar Amurka na Birnin Yamai, kuma abokin aikin Musulmi Muni Barma ya tuntubi Profesa Isufu Yahaya, masanin kimiyyar siyasa ta wayar tarho, ga kuma fashin bakin da ya yi game da wannan zaben na shugaban kasar Amurka.
To shi dai zaɓe wanga na kasar Amurka, wa'anda suke takara kowa san su. Shi Donald Trump shi ne mai barin gado, wataƙila shi ko Joe Biden ya yi zama mataimakin Barack Obama shekara takwas kenan. Ba baki ba ne kuma latishawa ne, amma halin su da alƙiblar su ba ɗaya ba ne. Tunda Donald Trump shi Amerikawa na cikin ƙananan karkaru ke son shi bisa kamar yana da lissahin mutanen da kuma ga tafiya Amerika. Shi ko Joe Biden kamar latishe ne wanda ake jibin kamar ya san ya kamata, kuma yana iya tahiya da jama'an duniya wadda zai fi Donald Trump ga shekarun kudu da suka wuce wadda aka kai.
To yaya kake ganin fafatawar nan za ta kasance idan aka dubi dukkan waɗannan bayanai da ka bayar a kan kowane daga cikin waɗannan 'yan takara?
To wanda ke zaɓe Amurka da suke zaɓe, kuma zaɓen Amurka yana da wani bambanci tunda mutane ne ke zaɓe, amma kamar state ita su ne ke zaɓe. Tunda manufar kamar ba a son wariya sa'ad da aka yi wannan system da aka kafa shi, kamar kan wani ƙasa kamar Louisiana ta ce ta keɓe takdincin kanta, saboda shi ne aka ba ɗan ƙasa ya zaɓe. Amma muhimmancin shi kamar ƙasar ce ta yi zaɓe, tun da wanda ya samu rinjaye ya samu duka. To na ɗaya ga bisa wadda kamfen ta nuna, kamar tsohon shugaba Barack Obama ya hutu sosai ya kama ma Joe Biden, tun da Obama yana da hawan jini kuma ya yi abin a zo a gani. To shi ne yake nuna kamar wadda 'yan Amurka suka hutu tun da an riga an yi zaɓe kamar kashi ɗaya cikin kashi uku, kuma za su hutuwa su ba da ƙura'a wadda ta yi waccan wanda Trump ya kada Hillary. Amma ya kada su ne duk da wannan mutanen da suka yi zaɓenta sun yi wa bisa nashi, amma wadda demokrasiya su take ta iya kamar ruwa biyu ko ruwa daban, shi ya sa Donald Trump ya kasana.
Da yake ana magana akan harkar zaɓe, kuma Nijar ma akwai zaɓe na nan tafe. Menene bambancin da ke da kwai tsakanin zaɓukan ƙasashen nan biyu, wato zaɓen Amurka da zaɓen jamhuriyar Nijar?
To wanda ke tambaya tana da ma'ana sosai, tunda ana sa a kwatanta. To shi dai a Nijar in aka koma baya
muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, wanda ya mai da hankali kacokan kan zaben shugaban ƙasar Amurka na yau Talata. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.
Yanzu kuma sai sashen muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An kawar matsala a Majalisar Dinkin Duniya a watan Maris lokacin da jam'iyyar TRC ne mulki a China, sananniya wajen keta haƙƙin mallakar fasaha ta Gaza a ƙoƙarinta na jagorantar hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke kare irin wannan haƙoƙi, hukumar kare haƙƙin mallakar fasaha ta duniya. Abin takaici, ba a kawar da mummunan lahani a watan Oktoba a Majalisar Dinkin Duniya ba. Babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya ya sake jefa ƙuri'a don sanya wasu daga cikin masu cin zarafin bil'adama a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama, ciki har da China da Rasha da kuma Cuba. Masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi matakar kaɗuwa. Bai kamata a sakawa masu cin zarafin bil'adama da kujeru a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ba, inji Louis Chabonu, daraktan Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Helen Nwa, babban daraktan ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya wato UN Watch, ya kira ranar baƙar rana ta kare haƙƙin ɗan adam. A cikin rahotonta na kare haƙƙin ɗan adam na baya-bayan nan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi rubuce-rubuce game da wasu munanan laifuka na take haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar China, gami da tsare ƙananan ƙungiyoyin musulmai marasa rinjaye a Xinjiang. A Rasha, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi bayani dalla-dalla game da kisan gilla, kame mutane ba bisa ka'ida ba, da kuma danniyar 'yancin faɗin albarkacin baki da ma sauran cin zarafi. A Cuba, ƙasar 'yan sanda, jami'an tsaro na gwamnati suna tsoratarwa da cin zarafin ɗan adam ga masu rajin kare demokradiyya a kowace rana, kuma sun hana 'yan ƙasar kafa ƙungiyoyi. Babban ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 60 karan tsaye 251, wanda ya kirkiro kwamitin kare haƙƙin ɗan adam, ya buƙaci mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya su zama masu matuƙar karewa tare da ƙarfafa kare haƙƙin ɗan adam. Zaɓin China da Rasha da kuma Cuba a wannan shekara da Venezuela a bara yana nuna majalisar ba kawai inuwa ba ce, amma abin ba'a ce ga abin da aka kirkire ta ta yi. A cikin wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna cewa Amurka ta fice daga hukumar kare ɗan adam a shekarar 2018 saboda wasu tsarinta na nuna ƙyamar Isra'ila da dokokin ƙungiyar da ke ba da damar zaɓen waɗanda suka fi kowa cin zarafin ɗan adam a duniya ba su wurin zama a hukumar. Ya kuma lura cewa kafin ficewar, Amurka ta buƙaci ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su hanzarta yin garan bawul ga majalisar kafin ta zama ba za a iya magance ta ba. Abin takaici, in ji shi, ba a saurari waɗannan kira ba. Zaɓen na bana ya ƙara tabbatar da shawarar da Amurka ta yanke na ficewa daga majalisar tare da amfani da wasu wurare da damar karewa da haɓaka kare haƙƙin ɗan adam a duniya, in ji sakatare Pompeo. Mun bayyana alƙawarin makarara ga Majalisar Ɗinkin Duniya na ayyana 'yancin ɗan adam a duniya da kuma tarihinmu na ayyukan. Wannan shine sharhin Murai Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.